أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو أشرن دأكو قوات شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبو تتريهو دو دارة دتلاتن دأكو ودى تيدي دي دا شاوكو قوات بكوي na shekara ta 2012 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 69 a cikin karatunmu na Al-Iziya, wanda za mu tashi sabon babi kamar yadda muka yi alkawari sati biyu da suka wuce, shine Al-Babur Rabi', babi na hudu a cikin wannan littafi, fi saumi, akan azumi. Shine in Allah yadda za mu yi a yau da gobe da jibi mu samu mu gama, saboda ya dace da daidai shigowar lokacin azumi, saboda haka sai zamanto ya zo a mahallinsa insha Allah. As-sawm, abinda ake nufi da as-sawm shine al-imsak, kamewa. Larabawa suna cewa waqad sama an-nahar ka'anni wa rahli waqad sama an-naharu bina, wato larabawa sukan ce sama an-naharu idha amsaka an-sayr, lokacin zawali da ya zamanto rana ta zamanto kamar ta tsaya kyam, bata gaba bata baya, sukan ce ma wannan lokacin saman naharu, azumi yayi, wato rana ta yi azumi, ma'ana ta kame daga motsi. Kuma sukan ce khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin, wato dawaki ga sunan an daure su, ga kuma waɗansu dawaki nan ba ɗaurarru ba. Saboda haka as-sawmu, abin da ake nufi da shi shine al-imsak, kamewa. Wannan shine ma'anarsa a lugha, kaga shi yasa ma ya zo a cikin al-Qur'ani, kamar a cikin suratu Maryam, فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نايبا كانشان أزمي كاميوا غا الله الرحمن دان هكا بزن يما غانا دونو متنبا أوان الرانا معنى با كانشان تيتشوا بذاتي ما قوة قومي با لكا غوان نو إينا تاكراشي إني نذرت للرحمن صوما, nayi alƙawari ba kancan yin azumi, wato kamewa daga magana. To wannan ibada, ibada ce kamar nan yadda malam ya arrafa ta, yace wa huwal imsaku an shahwatayil batni wal farji, shine kamewa daga sha'awar nan guda biyu. Ta farko ita ce sha'awar ciki, shine na ci da sha, wal farji, da sha'awar farji shine saduwa da iyali. Yawman kamilan, wa rana guda cikakkiya, bi niyyati taqarrubi ila Allah, da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah. Fi ghairi zamanil haidhi wan nifasi wa ayyamil a'yad, ba a lokacin zamanin yin haila ba, ko nifasi, ko ranakun idi. Wato wannan ta'arifin sai hada hadda azmi a hadda sharɗai a cikin sa. Waɗansu malamai sukan arrafa shi da cewa wato bauta ma Allah ta hanyar kamewa daga ci da sha da dukkan sauran abin da yake muftir, da yake karya azumi. Min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi, tun daga wato hudowar rana, tun daga hudowar alfijir har zuwa faduwar rana, domin shine yazo ya a cikin Al-Qur'ani. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl, wato sannan ku ci ku sha a cikin dare har sai wato farin zare na ya bayyana gare ku daga duhun dare, shine wato hasken al-fajr ya bayyana gare ku daga cikin duhun dare na al-fajr, sannan ku cika azumin ku har zuwa dare. Ila al-layl, al-layl kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im, idan dare ya fuskanto daga nan, wato daga gabas, inda dare daga gabas yake fitowa, za ka ganshi kamar bargo ne ake jankewa, ake lullufe duniya. Wa adbara an-naharu min hahuna, wuni kuma ya juya baya daga nan, wato daga yamma. To azumi, to mai azumi ya sha. Wa ghabati ash-shams, a hadithan Abdullah ibn Abi Awfa, kuma rana ta faɗi, faqad aftara as-sa'im, bi azmi yayi iftari. Saboda haka abinda ake nufi da azumi kenan taqarrubi, at-ta'abbud, bauta ma Allah, tunda idan mutum kawai yace zai daina ci zai daina sha saboda yana so ya rage kiba kamar yanda suke kamar wanda yake za a ce duk wanda ya rage kibar a kilogram 5 za a bashi kudi yace zai yi wannan kaga wannan ba za a ce ya sa'im bane baya cikin as-sa'imina da Allah ya ambace su a cikin alqur'ani ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حين ده يكي تشوا والصائمين والصائمات ذا ا تشي ما wannan daga cikin as-sa'imuna ne bai dan Allah ba shi yasa aka ce dole ne ya zamanto at-ta'abbudu lillah shine nan kuma yace masa at-taqarrubu bi niyyati at-taqarrubu ila Allah niyyar neman kusanci da Allah ko kuma kace bauta ma Allah bil imsaki da yin imsaki kamewa anil akli washurbi gabarin ci da sha وسائر المفطرات ده سوران ابوبن ده سكي كاري ازمي شيني شاور سادوا ده ايالي من طلوع الفجر ده غودوا الفجر الى غروب الشمس يزوا غفات وران wannan shine ma'anar azumi a cikin shari'a shine ma'anar azumi a cikin shari'a to wannan ibada ce wanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta ba kawai ga wannan al'umma ba domin kamar yanda ayar da ta sauka akan azumi Allah ta'ala ya umbata yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ya ku wanda suka imani an farlanta azumi akan ku kamar yanda aka farlanta shi akan wanda suka gabace ku kaga wannan ayar ta nuna kan cewa kenan wanda suka gabace mu su ma an wajabta musu yin azumi sai dai azumin su bai zamanto cikakke kamar yanda azumin mu yake ba kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace farqun ma bayna siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus suhur bambanci tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitabi shine cin sahur saboda haka mu azumin mu yanda yazo da sunnoni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsufi shine azumi da yafi kowanne kamala amma kafin mu al'umomi da su gabata na annabawa sun yi azumi kamar yanda malaman tafsiri suka ambata wajen fadin Allah ta'ala wa wa'adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla mun yi ma musa alƙawari na mi'adi na kwana 30 sannan muka cika masa da kwana 10 ya zamanto ya zo miƙatin wa'azin da Allah ya dauka masa na kwana 40 malamai masu tafsiri suka ce annabi musa ya azumci waɗannan ranaku kuma haka ma mun gani a cikin alqur'ani din dangane da sayyidatuna maryam da tayi bakancin yin azumi ga Allah jalla wa ala amma yanda ya zo al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi kamala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski yahudawa suna azumin ranar ashura ya riske su suna azumin ranar ashura yace menene wannan suka ce ai ranar da Allah ya tsirar da annabi Musa daga fir'auna ne sai ce ai mu muka fi cancanta da annabi Musa ba ku ba saboda haka sai ya azumce shi ya umarni da azumin sa wanda duk dai wannan suna nuna kan cewa dama azumi sananne ne a cikin al'ummomin annabawa da suka gabata wanda Allah ya saukar da tafai a gare su saboda haka Allah madaukakin sarki ya farlanta shi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayan da ya farlanta shi ga al'ummar da suka gabata to azumin watan ramadan shine wanda yake na farilla kamar yanda yazo a cikin shika yana daga cikin shikashikan musulunci kamar yanda yazo a cikin hadisin jibril kuma yawanci malamai dama sukan ambace shi a bisa wannan tartibin da yazo a hadisin jibril tunda farko tukuna shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka وصوم رمضان وحج البيت سو ذاك كاجي malamai sai su kawo su magana akan sallah sannan su magana akan zakka sannan su magana akan azumi sannan su tafi zuwa ga haji haka suke tartibin tafin cikin to azumi shine rukuni hudu farlancin azumin watan ramadan ba lokaci dai aka farlanta shi ba kamar yanda yazo a hadisin mu'adh ibn jabal yake bayyana cewa azumi ya juyi daban-daban farko an farlanta azumin ranar ashura ne shine wajibi har wanda ma bai dauki niyyar yin azumi ba idan ya wayi gari bai san cewa ranar ashura bace ana gaya masa ranar ashura ce sai ya kama bakin sa har yara ana sa su suna azumi kamar yanda yazo a hadisin Rubai' ibn al-Mu'awwid yara ana sai a samu karo a hada shi tare da auduga sai musu cingam da shi cingam ba ta yanzu ake cingam ba sai a ba su karo idan suna kuka suna jin yunwa sai a sa musu wannan audugar suna tattaunawa su ji kamar cin abinci suke yi har ai bude baki har yara ma suna yin wannan azumi fa kunna nasumuhu wa nusawwimuhu sibyanana kamar da Rubai' ita ce mun kasance muna azumin ranar ashura ko mu sanya ƴaƴan mu su ma su rinka azumin wannan rana to sai da kuma da aka farlanta watan ramadan sai azumin ashura ya koma ya zamanto sunna. To shi ma kuma watan ramadan da aka farlanta shi farkon farillar yazo ne da zabi, yazo ne da zabi, kamar yadda ayat tace wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wadanda za su wadanda suke shan wahala na ba za su yi azumin ba, kamar yadda ibnu abbas ya fassara wannan ayar, to sai su fidya na ciyar da miskini. Wa anta sumu khairun lakum, amma ku yi azumin shi yafi muku. Farko da aka wajabta azumi an ba da zabi ne, in ka so ka yi azumi, in kuma azumin zai maka wahala to sai ka ciyar da miskini. Sai aka shafa wannan hukunci, aka ce yanzu kowa ya yi azumi. Da an ce kuwa yin azumin shine yafi, wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, sai kuma aka ce shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Nan ba aka wa ala alladhina yutiqunahu ba, kawai aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum, sai ya zamanto an shafe hukuncin takhyiri zabi da aka bayar tsakanin azumi da ciyarwa, sai ya zamanto kawai azumi ne da kowa da kowa. To amma da yake tahirin aka shafe kuma akwai badal ga waɗanda yake ba za su iya yin azumi ba, shine tsoho namiji da tsohuwa mace wadda ba za su taba yi azumi ba, sai suka zama to ala wannan asalin na can farko cewa za su iya yin fidiya. Kuma daga baya malamai suka yi magana, kamar yadda zai zo suka yi magana akan dukkan wani wanda yake da uzurin da ba zai iya gushewa ba. To wannan shine mataki na uku kenan. Mataki na uku na azumin watan Ramadan shine aka ce babu zabi, kowa yayi azumi. To shi ma wannan mataki a lokacin da aka farlanta shi sai aka ce idan mutum ya bude baki, idan rana ta fadi mutum ya bude baki yana da damar ya ci abinci matsawar bai yi bacci ba, amma daga yayi bacci to haramun, daga yayi bacci in ya farka to haramun ne ya ci abinci, saboda haka babu sahur. In kana son sahur sai dai ka dangana da asuba, amma daga kayi bacci in ka farka ka fara azumi kenan. To sai wata ran wani daga cikin mutanen ansar su manoma ne, yana da lambunsa, yaje yi ne yana aiki a lambu, ya dawo gida bai abinci ba, sai matar ta ce bari in shirya maka wani dan abinci. Taje ta dora tukunya akan wuta za ta yi masa abin da zai ci, yake shingida saboda gajiya sai bacci, tazo ta gance ce miskini yanzu ba zai iya cin abinci ba tunda yayi bacci, tunda yayi bacci ka'idar azumin a lokacin nan indai mutum ya bacci ba zancan cin abinci, saboda haka sai ya dore da gari ya waye ya ci gaba ya tafi gonarsa. Da rana tayi rana, domin Ramadan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan guda tara yayi, kusantin Ramadan din a cikin zafi aka yi shi, ba yi shi a cikin irin sanyi din nan ba, kamar yadda za ka ga juyi idan ya zo wani lokaci za ka ga ana Ramadan a cikin sanyi. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zafi aka yi Ramadan gabaki daya, saboda haka zafi ya dauke shi sai ya suma. Aka je aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ta'ala ya saukar da aya sai Allah ta'ala ya saukar da uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum, har inda yake cewa wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Sai aka halatta ma, sai aka halatta cewa in dai rana ta fadi to mutun ya ci ya sha ya zai kema iyali ya sadu da iyalinsa ya ci ya sha har sai al-fajr ya fito koda yayi bacci. Saboda haka sai ya zamanto wannan shine marhala ta hudu wanda yake ji ta karshe ta yadda azumin watan Ramadan ya zo. Haka Mu'adh ya bayyana wannan a matakai guda hudu: farko Ashura, na biyu azumi tare da zabi, ko kai azumi ko ka ciyar da miskini, na uku azumi tare da gangancin dore, idan in kai bacci sai dai kai dore, in kai bacci sai dai kai dore, sannan na karshe kuma shine azumi da saukin cewa za ka iya cin abinci da daddare in aka sunnata sahur, kamar yadda ya zo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan su ne matakan da azumi ya dauka. An farlanta shi a cikin shekara ta biyu bayan hijira, ana cewa a cikin waɗansu, a wata riwayar an ce a cikin watan Safar, a wata riwayar an ce a cikin watan Sha'ban, wato kwanaki kaɗan kafin shigar Ramadan. Saboda haka kun ga mun san Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yakin Badr a cikin Ramadan, wannan Ramadan din da aka yi yakin Badr yana azumi, inda a shekara ta biyu aka yi hajji, a shekara ta biyu aka yi yakin Badr kuma a cikin Ramadan ne. To wannan Ramadan din da aka yi na shekara ta biyu shine Ramadan na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na shekara ta biyu, sannan yayi Ramadan na shekara ta 10 a cikin shekara ta 11 a ajalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a cikin Rabiul Awwal, bai kai Ramadan din wannan shekara ta 11 ba, saboda aka Ramadan guda 9 yayi, shekara ta 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ramadan guda 9 Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. To malam yace walisawmi thalathatu arkan, azumi yana da rukuni guda 3. Ar-rukun shine abin da yake wato dole sai da shi ibada take tabbata, ba yadda za a yi idan ya zamanto babu shi ka iya mai ibada kuskure ma ko ka gyara ta, gabaki ɗaya ibadar ta rushe. Kamar gini ne, in aka ce gini babu bango babu gini, to haka rukuni yake. To rukunan azumi guda 3 ne. Al-awwalul imsaku anil muftirat, kamewa ga barin abubuwan da suke sanya iftar. Al-iftar shine kare azumi, asalin al-iftar shine karin kumallo, shine abincin da mutum zai fara ci bayan yunwa. To dukkan abin da mutum zai ci ya karya masa azumi shine ake ce masa al-muftir, jam'in al-muftirat. To kamewa daga al-muftirat yana daga cikin rukuni na farko. Ga misalin sai ce kal jima'i, kamar saduwa da iyali, kamar saduwa da iyali, wannan yana daga cikin al-muftirat. Kamar yadda zamu gani idan mutum ya sadu da iyalinsa a cikin watan Ramadan, wannan dukkan mazhabobin musulunci gabaki ɗaya sun haɗu akan cewar azuminsa ya karye, kuma wannan azumi ba zai yiwu ya gyara shi ba sai dai ya rama shi, kuma wajibi yayi kafara. Kamar yadda yazo a hadisin Abi Huraira na wanda yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da rana yana cewa halaktu wa ahlaktu, na halaka na halakar, yace me ya same ka, yace waqatu al-imraati fi ramadan, na afka ma iyalina a cikin watan Ramadan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa zaka iya azumin kwana 60? Yace ai ba zai iya ba. Zaka iya ci da miskine 60? Yace ba shi da shi. Sai ya zauna, sai aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam sadakar dabino, sai yace dauki ka je ka ciyar da shi ga miskine 60. Yace ala afqara minna, in ciyar da wanda ya fi mu talauci ya Rasulullah? Ma baina labataiha ahlu, ma baina labataiha ahlu baitin afqara afqara ilayka minna, tsakanin garu tsakanin duwatsun Madina babu wani gida da suka kai mu talauci ya Rasulullah. Yace to khudhu fa atimhu ahlak fa atimhu iyalak, dauki ka ciyar da iyalinka, wanda yake nuna kan cewa kafara tana sauka bil i'sar, idan ya zamanto mutum bashi da halin wato bashi da halin yi, bashi da kuma halin ciyarwa din, bashi da halin a shi kansa ya ciyar da kansa. To kun ga aljima'a ya nuna kan cewa yana daga cikin rukunin aikin haji, idan mutum yayi azumin sa ya kare. Domin a cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wasum yawman makanahu, kuma a cikin alqur'ani ma Allah ta'ala yace uhilla lakum laylatus siyamir rafathu ila nisaikum, an halatta muku a cikin daren azumi, a cikin dararen azumi, arrafatu ila nisaikum, saduwa da iyalinku, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, su mayafi ne a gare ku, tufafi ne a gare ku da kuke sa da suke wato rumbatar ku, kuke rumbatar su. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. To kun ga aka ambaci wato saduwa da iyali a cikin al-muftirat. Wa ikhraj al-mani, da kuma fitar mani. Fitar mani shi ma yana daga cikin al-muftirat, yana daga cikin abin da yake sanya yake karya azumi. To ma'anar fitar mani sananne ne ga namiji ko ga mace, wanda shine yake fita da ladza, shine yake fita da jin dadi. Ana nufin fitar mani fita ta al-i'tiyad, fita ta al'ada, ba kamar fita wacce take ba ta al'ada ba. Wace ce fita ta al'ada, wace ce fita ba ta al'ada ba? Fita ta al'ada ita ce wanda ta zama to tare da sha'awa, sawa'un saboda kamar mutun yayi wasa da iyalinsa ko kuma ya kwalla faransa akan motsa sha'awar tasa, ya zama to kancewar har ya fitar da mani din bisa sha'awa. Wannan ita ce fitar mani ta al'ada, tana karya azumi. Fita wacce take ba ta al'ada ba shine kamar mutun ya razana, ko kuma mutun ya tsorata, ko kuma mutun ya kone, ko wani abu wanda yake ba bisa al'ada mani baya fita, sai wannan ya kai shi zuwa ga fitar mani, wanda yake wannan yana faruwa. Wannan yana faruwa ko mutun ya razana ya gigice, ko ya tashi daga bacci, ya tashi daga bacci ya gigice ya fita a guje, yana ganin alal misali masa wato ya kwanta bacci sai ya farka yana da jarabawa, ya gigice ya fita a guje zai tafi shi cikin aji wajen jarabawa sai ya ji mani yana fita. To wannan fita ce wacce ba ta al'ada ba, to wannan ba ta kare azumi. To da ka ikhrajul mani da ake nufi shine fitar mani wanda yake muqarana da sha'awa, domin shine yake kama da jima'i, shine yake kama da saduwa da iyali. To wannan yana kare azumi. Wajen wajibcin kafara kuwa akwai sabani tsakanin malamai. Wajen wajibcin kafara jumhurin malamai sun tafi akan cewa babu kafara, zai rama azumi ne kawai, amma Malik ya ce zai rama azumin kuma ya kafara, saboda da shi da jima'i ya dauke su babin su daya. Wal madhi da fitar madhi shi ma muftir ne, yana karya alwala. Dan haka idan mutum ya san abinda zai motsa masa sha'awa ne, ko da ba zai kai zuwa ga fitar mani, shi ma yana karya azumi. Idan mutum ya san kancewa idan mutum ya san cewa akwai abin da zai motsa sha'awarsa, ko da ba zai kai zuwa ga fitar mani ba, indai madhi zai fita. Al-madhi shine ruwan da yake fita lokacin mukaddimar sha'awa, lokacin farkon motsawar sha'awa ta namiji da na mace, namiji da mace duk suna da shi. Bambancin shine kan cewa mani yana fita da iza, wato da at-tadaffuq, yakhruju min ma'in dafiq, daga ruwa wanda yake fita da izan gaba, wato yake fita da karfi. Bambancin sa da al-madhi kenan ga namiji. To amma shi ma madhi din saboda jami'in sha'awa, shi ma yana kare azumi. A wajen Malik, sabanin sauran jumhurin malamai da suka ce al-madhi baya kare azumi saboda bashi da ma'anar jima'i, babu ma'anar jima'i tare da shi, domin shi mani yana wajabta janaba kamar yadda jima'i yake wajabta janaba, saboda haka sun yi kama da juna, kiyasan za su iya ɗaukar hukunci ɗaya. Amma al-madhi baya wajabta janaba. Idan madhi ya fita kamar yadda makaranta a cikin kitabu tsahara, mutum zai wanke gabansa ne ya sake alwala. Saboda haka a bisa sahihi al-madhi baya karya azumi, sai dai al-mani shine yake karya azumi. Wal qayd da kumallo shi ma yana daga cikin al-muftirat. Kumallo iri biyu ne, wanda mutum ya kakaro da kuma wanda yake mutum wanda ya rinjayi mutum. Idan ya rinjayi mutum wannan baya karya azumi, amma idan mutum ya kakaro amai wannan yana karya azumi. Dalilin sa shine hadisin Thauban, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftar, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amai sai yayi iftari, sai ya karya azumin sa, ya zama to azumin ya karye, wanda sai sa aka dauke shi wannan hadisin gaskiya akwai magana na malamai akan ingancin sa, amma Imam Ahmad yayi ruko da shi akan cewar yin amai yana karya azwala. Wa isalul akli washurbi aw ghayrihima ila al-halq, da isar da abinci da abin sha ko wanin su ila al-halq, ya zuwa ga makogaro. Wadansu suna ibar ta'diri da shi da al-jaw, ya zuwa ga cikin ciki, domin idan ya kai makogaro mutun ya fitar da shi bai zaman to kan cewar ya kare azumin sa ba sai idan har ya shiga cikin cikin nasa ne. Dalilin wannan kuwa na kan cewa yana kare azumi shine hadisin Laqit ibn Sabira annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iba, ka isa matuka wajen sheka ruwa sai dai in kai kana azumi. Mafhumin wannan shine cewa idan kana azumi kada ka isa matuka wajen shaka ruwa wajen alwala, domin in ka isa matuka wajen shaka ruwa ruwan zai tafi ya shiga cikin makogaranka. To ba wani abu ne yasa aka hana ka ka isa matuka wajen sheka ruwa wajen alwala ba sai gudun ka da ya zamanto ya shige makogaro, domin yana daga cikin wanda yake nuna kanta yana daga cikin al-muftira, yana daga cikin abin da yake karya azumi. Saboda haka a lokacin da mutum yake azumi zai iya zai shaka ruwa ba tare da yayi mubalaga ba, wato ma'ana kada ya bar wani abu ya shige cikin makogaran sa, sawa'un na abin sha ko na abinci. Kaga koda ruwan alwala ne an ce kada ka bar shi ya shiga, ballantana kuma abinci. Saboda haka idan amma kaga ba a ce kada kai marmaba ba, sa ruwa a baki baya kare azumi, hadiye shine yake kare azumi, domin baki yana daukan hukuncin wajen jiki, baya daukan hukuncin aljawf cikin jiki. Haka dalika sheka shi a cikin hanci, idan dai baka ja shi har ya shiga cikin makogaranka ba, baya daukan wajen jiki. Kuma wannan ya nuna kan cewar wato koda jinsin abinda ka shaka baya daga cikin jinsin, baya daga cikin jinsin abinda zaka koshi da shi, to shi ma dai yana kare azumi. Tunda kaga ruwan alwala ba ruwa ne wanda zai kosar da kai ba, ko ya kashe maka kishirwa, amma aka hana ka ka shake shi, wanda yake nuna kan cewa shi ma wannan muftir ne, yana kare alwala. Don haka dukkan abinda zai kai ya zuwa ga jikin mutum, ga cikin mutum, da daga abinci ko abin sha, sawa'un ya shiga ta baki ne ko ya shiga ta hanci, duk yana daga cikin abinda zai kare alwala. Zai karya azumi, afwan, na cewa na kan ce alwala, yana cikin abin da zai karya azumi. Min alfami, daga yanya sanya shi wato ta baki, wal anfi ko ta hanci, wal uzuni ko ta kunne, wal aini ko ta idanu. Saboda haka maganin ciwon kunne idan ka ɗiga shi a kunnenka da rana, inda zai bi ta cikin makogaranka zai karya azumi. Maganin ciwon ido in ka ɗiga shi a idanka zai shiga cikin makogaranka zai kare azumi. To mutane sukan kawo maganar kamar abin asma, inhaler na asma, na mai asma ba na mai bude hanyoyin hanci ba, yana kare azumi ko baya kare azumi? Malamai sun ce ai wannan ba ciki yake shiga ba, zuwa huhu yake, tunda yana bin magudanar iska ne. To tunda kuma magudanar iska yake bi, ba ciki yake shiga ba, don haka baya kare azumi. Wannan shine fatawar Hay'at Kibarul Ulama ta Saudiya. Saboda shi yasa kun ga ba wai al-halq ake, wanda yace kuwa ibran ga abu, wato abinda ake lura da shi shine isa ga makogaro, to zai ce har wannan ma yana kare azumi. Tunda makogaro shine magudanar ruwa, shine magudanar iska. To su sun ce abinda malaman, abinda mazhabar Hanabila suka fassara al-mubdi shine abinda yake shiga cikin al-jawf cikin ciki, domin shine yake ma'anar aklu da ma'anar shurb, ma'anar ci da sha shine abinda ka ci ya shiga cikin cikinka, ba abinda kawai ka ci ya gudana a cikin jininka ba. To don haka suke tafsili ma wajen allura, kan cewa allura idan wanda yake za a sa maka ne ta ciyar da kai, kamar irin allurar drip din nan da ake sawa, to yana karya azumi. Amma idan allura ce wanda yake a cikin, wanda yake za a yi maka a cikin tsokar nama, wanda yake ba za ka ci abinci ba, to wannan shine suke sabani. Waɗansu suka ce yana karya azumi, waɗansu suka ce baya karyawa. Wasahi abin da muke fatawa da shi shine kan cewa yana karya azumi, tana karya azumi, domin ita ma tana gudana a cikin jini, ya zamanto kan cewa kamar yanda ake raba abinci, kamar yanda jini yake watsa abinci a cikin jiki, haka allura take watsa abinci a cikin jiki. Asani rukuni na biyu, an-niyya, kudurta niyya, rukuni ce. Idan mutum bai yi niyya ba, ba shi da azumi. Don haka da mutum zai zamanto ya wayi gari ana cewa ranar duban fari sai ya wayi gari ya ce bari to ba zan ci abinci ba idan na ji an ce an ga wata shi kenan to ina azumi bayan tun cikin dare bai niyya ba bai san abin da ake ciki ba idan na ji an ce an ga wata to shi kenan ina azumi kaga bai yi niyyar azumin ba sai da rana ne sannan ya yi niyyar azumi to wannan ba shi da azumi saboda ba shi da wannan rukuni na niyya domin hakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat ayyuka suna tabbata ne da niyya wa innamal likulli imri'in ma nawa mutum yana samun abin da ya niyya ne kawai kuma akwai hadisin Hafsa bint Umar ibn al-Khattab matar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la siyama liman lam yubayyit as-siyama min al-layl babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumi da daddare ba wannan a cikin azumi a cikin umuman dukkan azumi kenan to sai aka yi takhsisin azumin nafila azumin nafila shi ya halatta kai niyya da rana kamar yadda ya zo a hadisin Aisha kamar yadda za mu gani amma azumin farilla yana nan a asali na kan cewa sai ka yi niyyarsa cikin dare fala yasihhu sawmun biduniha azumi baya inganta ba tare da niyya ba fardan aw nafila azumin na farilla ne ko na nafila dole sai da niyya wa yushtaraku fiha to ga sharadin niyyar ana sharadi ne akan ita niyya an takuna muayyana ta zamanto ayyananna ka ayyanata kace azumi na fawatan ramadan azumi na nafila azumi na bakance azumi na kafara azumi na hadayar tazawwu'i na hadayar aikin hajji da mai tamattu'i wanda bai sami yin hadaya ba zai koma ga azumi to yayi niyyar na wannan azumin dole ka ayyana shine ma'anar ta'yini an takuna muayyana ka ayyana nau'in azumin alal misali idan ka yi niyyar azumi ranar alhamis ka tashi da niyyar azumi ranar alhamis sai aka zo aka ce maka an ga wata a jiya sai ka ce to shikenan dama ina azumi ya zama to daya ga wata ka ayyana ramadan baka ayyana ba ko kuma ka dauki niyyar azumi ranar litinin kana azumin ka na nafila sai kai rantsuwa kuma za ka yi kafarar wannan rantsuwar kace ma mutum wallahi bazan kare maka magana ba sai kace astaghfirullah musulmi ne ba ina ce zaman kare masa magana ba bai halatta ba saboda haka kace tun da kai rantsuwa kaga dole sai kai kafara kuma kafara ɗaya daga cikin nau'in kafara shine azumi uku to sai kace to shikenan azumi uku yan sauran biyu dama ina azumi ranar litinin mun hada a hanya to ba zai yiwu ba dan baka ayyana ba la budda min at-ta'yin sharadin niyya ta zamanto muayyana ka ayyana ta bi an yanwi ada'a fardhi ramadan masalan yayi niyyar wato ada'i cikin yin azumin watan ramadan a bisa misali mubayyata kuma ta zamanto an kwana da ita cikin dare za ka yi ta kafin hujowa alfijir wannan sharadin ta ne fala tasihhu nahara ba ta halatta niyya ta zamanto da rana ba ta halatta da rana don haka idan mutum ya wayi gari ranar ɗaya ga watan ramadan bai san cewa ramadan ba ne zai kama bakinsa amma sai ya rama wannan rana don bai kwana da niyya ba to amma wannan dangane da azumin farilla kenan dangane da azumin nafila akwai sabani tsakanin malamai a wajen malik haka yake hatta azumin nafila sai ka kwana da niyya saboda haka alal misali ba za ka ce kawai ka wayi gari ka laluba ka ga babu abinci ka ce to kawai bari in ci gaba da azumi dole sai ka kwana da niyya to a wajen imamu shafi'i da imamu ahmad za ka iya yin niyyar azumin nafila da rana a wajen imamu ahmad komai nisan ranar in dai baka ci abinci ba za ka iya azumi a wajen imamu shafi'i zuwa zawal in zawal ya wuce baka yi niyya ba to ko ka ce za ka yi azumi sai dai ka ta yin wanka amma baka da azumi dalilin su shine hadithin Aisha a cikin sahih Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari sai ce hal indakum shay ya tambaye su kuna da wani abinci a gida, kaga me zai sa ya tambayi abinci? Saboda yana azumi ko baya azumi? Baya azumi, baya azumi, tunda ya ce kuna da abinci, inda yana azumi ba zai ce a kawo masa abinci ba. In suka ce ba su da komai sai ce inni idan sa'im, to ni ina azumi. Saboda haka suka ce wannan sarihi ne akan cewa ya kudirci niyyar a lokacin tunda bai ci komai ba. To suka ce azumin nafila ane masa haka saboda wannan hadisi, wanda ke wannan hujja ce mai ƙarfi. Saboda haka wannan sai ya takhsisin hadisin Hafsa. Hadisin Hafsa ya ce la siyama liman lam yubayyit as-siyama min al-layl, babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumi da daddare ba. Wannan ga dukkan azumi kenan in banda na nafila, domin na nafila gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana kudurta niyya da hantsi da rana, azumin nafila. An fahimta? Amma wajen Malik ba a yi, dole sai an kwana da niyyar. Amma hadisi ya nuna kan cewa ana yi, wanda yake hujjar Shafi'i da Ahmad tafi karfi a wannan babu. Jazima ta zamanto yankakkiya, kada kai taraddudi, ka kwanta ka ce to gashi dai har yanzu shiru ba a ce an ga wata ba, in an ga wata ina azumi, in ba a ga wata ba ba na yi. Ka yi jazama ko ba ka yi jazama ba? Ka yi jazama ba kai ba? Ba kai jazama ba. Jazama shi ne ka yanke babu taraddudi. Saboda haka wannan ku ai kaga taraddudi ne, taraddudi yake yi, to ba a yi. Dole ne sharadin niyya ta zamanto jazima, yankakkiya. Fanniyatul mutaraddidatu batila, niyyar da take taraddudi ba tattace. Niyyar da take taraddudi, me niyyar da take, ya surorin niyyar da take taraddudi? Kace idan aka an ga wata kana azumi, in ba a ga wata ba baka azumi, wannan niyyar batacciya ce. Kace idan an ga wata kana azumin watan Ramadan, in ba a ga wata ba kana azumin tasawwi, wannan ma batacciya ce. Dan taraddudi kake yi. Shi yasa ne aka ce man sama yawmin shak faqad asaa abul qasim, aka hana azumin ranar shakka. Amma ya halatta kai mecece ranar shakka? Ranar shakka shine ranar, shine ranar da ake ganin ko ɗaya ga Ramadan ce ko 30 ga Sha'ban, ranar duban fari, ka shigarin duban fari, ran 29 idan alal misali yau 29 ga watan Sha'ban, kun ga ranar za a yi duban fari, to gobe ita ce ranar shakka. Domin muna shakka wata kila Ramadan ce wata kila Sha'ban ce, zai iya zaɓin Sha'ban ya cika kaga ka zamanto Sha'ban ba azumi ba Ramadan ba. In Ramadan, in Sha'ban yana kusan, ta zamanto Ramadan. Wai yake ranar shakka an hana azuminta, amma an hana azumi ga wanda yake da irin wannan taraddudi. In Ramadan ne Ramadan, in ba Ramadan bane kuma to nafila. Amma wanda yayi wannan azumin wannan rana da niyyar azumin tasawwi, wannan babu laifi. An fahimta? Kai azumin ranar shakka da niyyar azumin tasawwi babu laifi. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an yakuna ahadukum yasumu sawman falyasum, sai dai idan ɗayanku ya kasance yana wani azumi to ya azumce shi. Wanda ya nuna kan cewa idan ka azumci wannan rana da niyyar azumin nafila ya halatta. Faman nawa laylatal shakki siyama ghadin in kana ramadan lam yujzihi, wanda ya niyyar azumin ranar shakka cewa idan wanda ya azumin wanda ya niyya a daren ranar shakka, daren da ake shakka, yayi niyyar azumi gobe idan ya kasance Ramadan ne, lam yujzihi, ba zai isar masa ba. Shine kamar yadda muka ambata. Saboda me? Saboda bai yi jazama ba, yana taraddudi. Asalif na uku daga cikin rukunnan azumi, zamanu sawm, zamanin da ake yin azumi a cikinsa. Domin shi azumi Allah ta'ala ya bayyana shi ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajri thumma atimmu as-siyama ila al-layl, yana da gaya farko da ƙarshe. To wannan gayar shi ma rukuni ne daga cikin rukunnan aikin azumi. To zama shine zamanu sawm, wa huwa min tulu'il fajr as-sadiq, shi ne daga hudowa al-fajr as-sadiq, wanda yake na gaskiya ba al-kadhib ba. Ila ghurubi shams, ya zuwa ga faduwar rana. Abinda ake nufi da al-fajr as-sadiq shine al-fajr wanda yake fitowa al-mustatil, annabi sallallahu alaihi wasallam yace walaysa an yaqul al-fajr hakaza walakin hakaza, ba shine al-fajr ba shine wanda yake yin haka ba, wato daga ƙasa yayi sama shine wanda zaka gani irin wajen karfe 4 ko 3 da rabi na dare, kaga can sama kaga wani irin haske kamar al-amudi haka a sama ya miƙe da ƙasa zuwa sama, wannan ba shine al-fajr ba. Al-fajr shine wanda zaka ga ya to an ya kula haka da daga dama zuwa hagu a sassa, kaga yana tasowa haka haske din, haka zaka ga yana tasowa ga baki daya daga kudu zuwa arewa, to wannan shine al-fajr, shine ake cewa al-fajr as-sadiq. Amma wancan na farko shine al-fajr al-kadhib, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kamar wutsiyar siyaki, kamar wutsiyar kura, yanda za ka ga kusan ko abin nan siyaki yanda yake daga wutsiyar sa haka, to haka yake za ka ganshi haske ne can sama kafin lokacin fitowa al-fajr a wajen sulutun dare na ƙarshe, a sulutun dare na ƙarshe. To ba wannan ne al-fajr as-sadiq ba, al-fajr as-sadiq shine wanda yake al-mustaqim. To wannan shine ainihin zamanin lokacin da ake imsaki, ana so a yi imsaki kafin shi da lokacin isashe, saboda yaqini akan cewar ka ci abinci a cikin dare, ba ana shakka a cikin rana ba. Idan mutum ya tashi da daddare saboda haske, bai gane ko al-fajr ya hudo ko al-fajr bai hudo ba, sai ya ci abinci, bayan ya ci abinci sai ya ga gari yayi sha, ya tabbatar cewa lokacin da ya ci abinci al-fajr ya keto, me hukuncin wannan azumin nasa? Tunda kaga zamanin ya kete, ya shiga cikin zamanin ko bai shiga cikin zamani ba, ya shiga cikin zamani da aka ce ya imsaki, to amma saboda yana da uzuri tunda al-asl ya halatta ya ci abinci a dare ne, an ce ya ci abinci da daddare. Al-qa'ida qa'ida tana cewa al-yaqin la yuzalu bish-shakk, yaqini ba a kawar da shi da shakka, ya tashi yana shakka shin al-fajr ya keto ko bai keto ba, to ba zai bar wannan yaqinin da yake da shi na kan cewa dare ne ba, ya halatta ya ci abinci har sai ya samu yaqini kan cewa al-fajr ya keto, har sai ya samu yaqini al-fajr ya keto. Amma ana so a yi ihtiyati, ana so a yi taka tsantsan, a yi tsantseni, kada kai gangancin cin abinci har sai ka tabbatar da lokaci. Wani yana faruwa ne ga wanda yake ba shi da ala, ba shi da agogo, duk da koda ya san lokaci amma an ba shi da agogo alal misali, ko kuma ba shi da, ko kuma abin nan ya tafi Inugu inda ba a jin kiran sallah, yayi tafiya ba a jin kiran sallah a can, saboda haka ba zai ji an yi kiran sallah ba, kuma ga gari ran nan nefa ta yi aiki, ba za a ga hudowa al-fajr ba. To a irin wannan idan ya ci abinci saboda ya san cewa dare ne, a bisa yana da yaqini cewa dare ne, amma yana shakka cewa al-fajr ya keto ko bai keto ba, idan ya ci abinci azumin sa yana nan saboda ka'idar al-yaqin la yuzalu bish-shakk. Amma da rana, idan da rana ne sai kaga gari ya danyi duhu-duhu, sai ka je ka ci abinci, kana gama cin abinci sai kaga hajiri ya kauce, ashe hajiri ne, sai kaga rana, wannan zaka rama ko ba zaka rama ba? Zaka rama, domin al-asl shine rana ce, al-yaqin la yuzalu bish-shakk, asali shine kan cewa kana imsaki, shakka shine lokacin ƙarin imsaki yayi ko bai yi ba, kuma banbanci tsakanin waccan surar ke, shi yasa lokacin sayyidina Umar da irin wannan ta faru aka rama azumi. Saboda me? Saboda sun yi bina'an ne akan wato akan zahiri, to amma wannan bai kawar da su daga yaqini ba, dan haka suka rama wannan rana. Ila gurubi shams, karshen lokacin azumi shine gurubi shams, faduwar rana. Faduwar rana shine ya zamanto ursu shams, kun san rana inda take faduwa, rana da'ira ce, saman da'irar ya zamanto ya buya, ba kasan ba, kun san inda take faduwa kasan zai buya, kaga ta zamanto rabi har ga baki ɗayan ta ya bace, to wannan shine gurubi shams. ba abinda ake nufi da ghurub ash-shams ya zaman to jajajajan rana ya kau ba a ita qars ash-shams wannan da'irar bakan na kewayen saman rana ya zaman to ya buya wannan shine faduwar rana ba sai gari yayi duhu ba ba sai tauraro ya leko ba kamar yanda yan waɗansu mazhaban shi'a su ne suke cewa wai sai tauraro ya fito sannan za a karya ajin sun saba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ta'ala ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl al-layl wannan mujmal ne ku cika azumi har zuwa dare dare zai iya daukan magariba dare zai iya daukan isha dare zai iya daukan tsakiyar dare dare zai iya daukan gabda al-fajr ko ba haka ba da Allah ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl to wani dare ake nufi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace idza a cikin hadisin Abdullahi bin Abi Aufa yace idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabati ash-shams faqad aftara as-sa'i idan dare ya fuskanto daga gabas rana ta juya baya daga yamma kuma ai wuni ya juya baya daga yamma sannan kuma rana ta fadi to lokacin kare azumi yayi kunga shine dama annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake fassara al-Qur'ani saboda kuma anar atimmu siyama ila al-layl al-layl din da ake nufi shine faduwar rana da fuskantowar dare akwai wani da ya taba cewa dan ya nuna kan cewa wai kuskure ake kuskure muke yi daga mun garana ta fadi mu karya azumi wai sai ce idan da zaka hawo jirgin sama in ka hawo jirgin sama za ga lokacin da kuke kiran sallah ga tsakana ginin rana yace to waye take je ka wucin sama a kasa kake ko a sama kake in banda wato shishigi da karambani a cikin addini na ruwanka da kake cewa wai abinda ake gani a sama a kasa kake kuma hukuncin mutanen kasa za ka yi amfani da shi saboda ka daga rana ta fadi shikenan zamanul sawmi ya kare idan mutum yayi jinkiri to wannan ya saba sunna kamar yanda yazo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda zamu gani a cikin al-mustahabbat fi ghairi ayyamil haidh kuma ya zamanto fi ghairi ayyamil haidh ba a ranakun haila ba ranakun haila ba zamanin yin azumi bane ga me yin haila ma'ana ko tayi azuminta bai inganta ba kuma bai wajaba akan ta ba ba a ce ta yi ba wajibinta ta rama saboda haka matar da take haila zamanin haila zamanin azumi sai ta yi tsarki saboda haka daga zarar ta ga jini yana dugowa ko da yanzu nan ne za a sauran minti ɗaya a kira sallah minti ɗaya a kira sallah sai ta ji digar abu kafin ta ji digar abu ko da sai bayan kiran sallah ne ta duba ta ga kan cewa ashe abin da ya dugo din nan al'ada ne bayan an kira sallah ba to wannan azumin sai ta rama shi dan ya shiga cikin lokaci da ba zamanin haila ba kuma tana jinin yana daukewa sai aka yi kiran as-salatu to dole ta kama bakinta ko da ba ta yi sahur ba ko da ba ta yi wanka ba nan shine bambancin me yin al'ada tsakanin sallah da azumi sallah ba ta hawa kanta bayan ta ga tsarki sai ta yi wanka kamar alal misali mace ce ta gama al'adarta tana gama al'adarta tana dubawa ta ga kan cewa tsarki jini ya dauke kafin ta yi wanka sai aka kira sallar magariba to wannan zamu ci sai ta yi sallar la'asar tunda jininta ya dauke kafin faduwar rana ba za ta yi ba saboda ba ta yi wanka ba sai dai idan ya dauke da lokacin da za ta iya yin wanka ta samu raka'a daya amma ta yi ganganci ta yi sake ba ta yi wanka ba har lokacin ya kure ya zamanto an kira sallar magariba to wannan sai ta rama sallar la'asar amma in azumi ne kuwa daga jinin ya dauke ko ba ta yi wanka ba to shikenan wajibi ya rata da ita shi yasa mata ake so su rinka duba al'ada, in suna al'ada su rinka duba tsarkin su kafin kafin wato gudowa alfijir, dan su gani ko za su yi azumin wannan ranar ko ba za su yi ba. Ko da ba su yi wanka ba, suna ganin jirin tsarkin su ya dauke, sai su yi niyya, sai su yi niyyar azumi. To idan mace tana, idan mace jinin ta ya dauke a cikin tsakar rana na Ramadan, alal misali karfe 12 sai jinin ta ya dauke, to yaya za ta yi da sauran sa'o'in kafin rana ta fadi? Za ta kama baki ne ko za ta ci gaba da cin abincinta? Na'am, saboda ba za ta kama baki. Wajibi ba zamani, wannan zamani ba zamanin azumi bane gare ta, tunda ranar juz'in sa na haila ne. Saboda haka abin da ya saura a gare ta ya halatta ta ci gaba da cin abinci. Shi yasa malamai suke cewa mutum ne ya sadu da iyalinsa a cikin wunin Ramadan kuma bai keta alfarmar watan Ramadan ba. Mutum ne ya sadu da iyalinsa da rana a cikin watan Ramadan kuma bai keta alfarmar watan Ramadan ba. Na'am. Yawwa, matafi da bai dauki azumi ba, yace tunda yana halin tafiya ba zai yi azumi ba, ya dawo gida daga tafiyarsa, idan ya dawo gida yanzu ya zama mazaunin gida, sai ya kama baki? Ba zai kama baki ba, tunda wannan rana ce da azumi bai wajaba a kansa ba, kuma ya dauki rashin wajabci din kan cewa zai rama. Yazo ya samu matarsa ta yi tsarki daga haila, daga al'ada a wannan rana, tana cin abincinta, saboda haka in ya sadu da ita bai keta alfarmar wata ba, bai keta alfarmar wata ba, domin kowanne daga cikinsu ya halatta wato ya azumi bai wajaba a kansu ba. Wani nifas da kuma nifas shine jinin biki, shi ma wannan ba zamanin wato azumi bane, lokacin da mace take jinin biki ba zamanin azumi bane. Wa yawmil fitr, ranar karamar sallah, ba zamanin azumi bane, saboda hadisin sayyidina Umar, Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin ranar idi, wa yawmin nahar, da kuma ranar babbar sallah. Ranar idi haramun ne mutum ya azumi, saboda haka idan ka ji an baka wani lakani, an ce wannan lakanin in kana so in abin nan hadin sa, sai da azumi ranar sallah, to kasancewa shedan abin nan daga wajen aljanu ne, abin nan bakakken aljanu, saboda an saka sai ka saba annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan a ce lakanin ka zai aiki. Yawanci haka ake rudan mutane, sai a ce ai in dai kana so ka ga kaifi daya, ka je irin wannan lakanin ka samu. Duk abin da za a ce sai ka saba ma Allah za ka same shi tun da wannan. Wal yawmain ba'dahu li ghayri al mutamatti', da kwanaki guda biyu bayan babbar sallah ga wanda ba mai yin azumin tamattu'i ba, ba mai yin azumi na tamattu'i ba, wato ranaku biyu bayan babbar sallah sune ayyamut tashriq. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Salama ta Ibn al Aqwa ya ce ayyamut tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrun lillahi ta'ala, wa dhikrin lillahi ta'ala. Kwanakin nan guda uku na tashrik, ranar babbar sallah da yawmul qarr al awwal da yawmul nafar al awwal, shine ranar 10 da 11 da 12 na Dhulhijja, kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah. Saboda haka dai ce kwanakin ci da sha sun nuna kan cewa ba kwanakin azumi bane. Dan haka Aisha ta ruwaito cewa ba ai rukhsa ga wani mutum ya azumin waɗannan ranaku ba na ayyamut tashrik, sai mai wanda ya yi tamattu'i ya zamanto ba shi da hadaya ko bai riga ya yi azumi kafin a tafi Arafa ba, to an yi masa rukhsa ya yi azumin waɗannan kwanaki. Shi yasa ya ce li ghayril mutamatti', kun san idan mutum ya yi tamattu'i ba shi da hadaya, an ce ya yi azumi 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tu, kwana 3 lokacin aikin hajji, to kwana uku lokacin aikin hajji din nan abinda ake so mutun yayi daga an ce watan Dhulhijja ya kama sai ya azumin kwana uku to idan bai samu yayi ba sau ne na tsammanin zai samu hadaya ya jinkirta har aka tafi Arafa bai yi wannan azumi na kwana uku da suke kansa ba to an yi masa rukhsa yayi a kwanakin mina guda uku ran 11 da 12 da 13 shine kadai aka yi masa rukhsa amma in ba shi ba sauran mutane ba wanda aka yi masa rukhsa ya azumi a wannan rana saboda haka suka zama ranakun da ba a azumi idan mutun yayi azumi a wannan ranaku ya saba ma manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi shi yasa yace wal yawmaini ba'dahu li ghayri al mutamatti amma mai tamattu'i shi ya halatta a gare shi wannan azumin kwana uku din a cikin waɗannan ayyam waɗannan kwanaki wanda suke sune ayyamut tashriq a cikin abin da yake da alaka da wannan akwai sharadan azumi waɗanda yake malam bai ambace su ba sharadan azumi iri biyu ne sharadi na wajibci da sharadi na inganci kuma suna haduwa sun hadu a cikin abubuwa kamar haka na farko musulunci musulunci sharadi ne na wajibcin azumi kuma sharadi ne na ingancin sa dan haka wanda ba musulmi ba azumi bai wajaba a kansa ba ba za mu ce kai azumi ba abinda za mu ce masa shine ka shiga musulunci kuma in yayi azumin sa bai yi ba saboda ka zaka ga mutane wani lokaci waɗanda ba musulmi ba wanda suke zaune cikin musulmi in Ramadan ya zo sai su ce mu ma za mu yi azumi kamar yadda kuke yi wa bari mu yi azumi tare da ku wani azumin nasu bai inganta ba amma a hana su saboda me na'am saboda ai zaka iya cewa kada ku yi ta shawara to ya halatta ka ba su shawara kada su yi bal ka kyale su domin baka sani ba wata kila a cikin wannan Allah ya dubi niyyar su wannan ya jefa hasken imani a cikin zuciyarsu wannan ya zama to sanadiya shigar su addinin musulunci ba dai uslubi bane daga cikin uslubin da'awa ka je kai mai da'awa ka ce ma wanda ba musulmi ba ai sai ku yi azumi kamar yadda mu ma muke kada ka umarce su da wannan domin Allah bai wajabta musu ba kuma in sun yi ma bai inganta ba to idan suka musulunta idan wanda ba musulmi ba ya musulunta a cikin tsakiyar rana a cikin tsakiyar watan Ramadan kamar irin wanda suka zo su musulunta ana hudu bar juma'a ko ana cikin karatun tafsiri to yaya za su yi da azumin wannan rana tunda da azumin bai wajaba gare su ba a yanzu da suka ce suna azumi a yanzu da suka ce sun musulunta azumi ya wajaba ko bai wajaba ba ya wajaba saboda haka sai su yi imsaki sai su kama bakin su to in suka kama bakin su tunda wannan rana ce da suka musulunta za su rama wannan rana ko ba za su rama ba ba farkon asuba bane lokacin bai shiga cikin zamanin azumi ba saboda haka ba zai rama ba wannan shine mazhabar malik sabanin imam shafi da yace sai sun rama mazhabar malik ba za su rama ba kuma shine ya dace da kiyasi an ce su kama bakin su domin kiyaye alfarmar watan ramadan za su kama bakin su domin kiyaye alfarmar watan ramadan amma ramuwa wannan ramuwa idan da sun riski farkon zamanin azumi shine zai zama to yana kansu to da haka ba za su rama azumin wannan rana ba ballantana kuma sauran ranaku na watan ramadan wannan qat'an ba za su rama ba na biyu hankali sharadi ne na wajibci sharadi ne na ingancin azumi mahaukaci ba za a ce masa sai yayi azumi ba kuma in yayi ma azumin bai inganta ba ko ba za a ce ya rama ranakun da bai samu ba na azumi saboda rufi alqalamu an salat ba a rubuta laifi akan mutum guda uku daga ciki almatuhu hatta yafiq mara hankali har sai ya farfado sawa'un rashin hankalin nasa mutubaq ne gabaki ɗaya baya farfadowa ko kuma wanda yake tabin hankali ne yake zuwa masa saboda rashin lafiya ta kwakwalwa wanda idan yazo zai zama to kanta bai san abin da yake yi ba bai san inda yake ba haka dalika ana kiyasin wanda ya suma haka dalika wanda ya suma shi ma yana daukan hukuncin mara hankali a wajen Imam Malik saboda haka idan mutun ya suma ko kuma ya shiga cikin koma kamar irin masu rashin lafiya Allah ya mana afuwa ya shiga cikin koma ya zama to bai san inda yake ba idan ya farfado ba za a ce sai ya rama wannan rana da ya shiga cikin koma din ba domin rana ce wadda take hankalinsa baya tare da shi dan haka taklifi baya birataye da shi ba taklifi birataye da shi ba waɗansu sun yi kiyasin sa akan mai bacci suka ce wanda ya suma kaman mai bacci ne dan haka zai rama azumin da ya same shi yayin da ya suma wasu sahih shine abinda muka faɗa na farko na mazhabar Malik babu ramuwa a kansa sai dai idan ya zamanto cewar juzu'in da ya suma kaɗan ne kamar alal misali daga wayewar gari ya suma kafin azhar ya farfado don ga wannan juzu'in da ya zamanto hankalinsa baya tare da shi bai zamanto ahlul wujubi ba amma sauran ranakun saboda tsawonsa sai suka ce wannan ranar sai ya rama amma in ya zamanto mafi tsawon ranar ya zamanto a cikin suma din ne to zai dauki hukunci lil ghalib sai ya zamanto qada'i ya fadi a kansa abu na uku shine balaga yaro azumi bai wajaba a kansa ba kuma in yayi amma ya inganta idan yayi domin sahabbai suna sanya yaran su yi azumi kamar yadda muka gani a hadisin Rubai saboda haka yarunta sharadi ne na wajibci ba sharadi ne na inganci ba sharadi ne na wajibci ba sharadi ne na inganci ba amma duk da haka ana so yaro idan zai iya a sanya shi yayi azumi domin ya zamanto wannan horo ne da tarbiya a gare shi to sannan kuma tsarki daga haila da tsarki daga annifa idan mace tana al'ada ko tana jinin biki azumi bai wajaba a kanta ba kuma idan ta yi bai inganta daga gare ta ba na ƙarshe shine tafiya da rashin lafiya matafi da mara lafiya azumi bai wajaba a kansa ba abin da ya wajaba a kansa ramuwa idan ya sha yana da zabi wanne ne yafi ya azumi ko ya sha malamai suna da tafsir abin da yake mafi inganci na maganar malamai a cikin sabani mai yawan gaske abin da yake mafi inganci shine yayi abin da yafi sauki a gare shi idan yafi sauki a gare shi ya sha to ya sha azumin idan kuma yafi sauki a gare shi yayi azumin to yayi azumin shi idan ya zamanto wato babu mashakka a gare shi yayi azumin shine yafi in ya zamanto babu mashakka a gare shi yayi azumin shine yafi dalili saboda in yayi azumi zai zamanto kan cewa ya samu falalar yin azumi cikin Ramadan sannan ya abin nan maimakon ya zamanto qada zai yi zai zamanto ya yi azuminsa a da'a yin sa akai a daidai lokacinsa kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya yi abinda ya sanya shi ya karya azumi saboda ganin ya tsananta akan waɗansu abdul hadisin na manta sahabin da ya ruwaito hadisin kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi yawmin shadidil harara wa ma minna sa'im illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abdullah ibn rawaha mun kasance a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiya a wata rana mai tsananin zafi babu wani da yake azumi a cikin musayin annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi ibn rawaha wanda ya nuna cewa idan mutum yana da karfin jure mujmirin yin azumin a cikin tafiya shine yafi saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yace laysa min albirri siyamu fi safar ba aikin nagarta bane da kyautatawa kai azumi a cikin tafiya wannan yana nufin ga wanda yake cikin wahala dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya ga wani mutum ya suma sai an lullube shi ana kokarin a farfado da shi yace wannan fa a cikin rasulullahi azumi a halin tafiya yake ne sabin da birri siyamu fi safar ba tafiya ba aikin nagarta bane mutum ya azumi cikin tafiya wato inda zai kai shi zuwa ga cikin wannan hali amma bayan an fi mutlakan in azumi ba birru bane a cikin safar azumin da zai kai mutun ya shiga cikin wahala da har zai zaman to ya galabaita idan ku kana ji maka kanka tsoron halaka to bai halatta ba kai azumin ba tunda Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima to haka zalika rashin lafiya rashin lafiya shi ma uzuri ne tunda Allah ta'ala ya ce fa man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda yake cikin ku matafiyi ko yake mara lafiya sai ya karya azumin sa ya sha to sai ya rama a wadansu ranaku daban ba na Ramadan ba bayan Ramadan ya wuce domin a cikin Ramadan ne zaka shagaltu da wannan Ramadan din dole sai dai ka jira wannan Ramadan din ya wuce ka rama a bayan sa to me ciki ana kiyasinta akan mara lafiya haka dalika ni shayarwa ana kiyasinta akan mara lafiya saboda haka suma ya halatta gare su su sha azumi sannan su rama kafiyan kafara zai zo maganan maganganun malamai akan ta insha Allah tunda an ce lokaci yayi so za mu tsaya a nan za mu yi an tambayi so lokaci yayi sai gobe insha Allah a hausa tambayi
Thank you.